Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fuki.
Jama'a kamar da kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta a aikin jarida.
Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A da haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baki a teburin namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su.
Rayuwar mace a ko'ina take yana cike ne da kalubale masu sauki da kuma masu zafi. Mata da yawa sun shiga gwagwarmayar bada gudunmawar su wajen bunkasa al'ummar su ta hanyar shiga ayyuka har da irin waɗanda maza ne suka yi katutu a ciki. Alal misali akwai aikin jarida. Mace 'yar jarida mai aure ko mara aure na fuskantar kalubale waɗanda masu sauraro ba lalle ne su fahimta ko kuma su sani ba. To ya rayuwar 'yar jarida yake, matar aure ko kuma mara aure? A gida, a wurin aiki, ko kuma a wurin gwagwarmayar neman muku labarai? Kuma wani kallo ne kuke wa 'yan jaridan? Wai shin menene daɗi ko kuma akasansa a cikin wannan aikin? Waɗannan da ma wasu tambayoyin za su fito a cikin tattaunawa da muka yi da mata 'yan jarida a Najeriya da Nijar tare da abokiyar aiki ta Tamar Abari daga Nijar. Mu shiga cikin ajin yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan ayyukan mata da matasa 'yan jarida. Shin mace 'yar jarida a rayuwarta yake menene kalubale da kuma gwagwarmaya da take fuskanta? Cikin ajin namu a yau muna tare da Dr. Haratu Ahmad Aliyu da kuma Rabi Armayao. Barkan ku da zuwa 'yan jarida.
Barkan mu ka dai
yau jana za ta ci gida. 'Yan jarida yau za su faye cewa masu saurari al'amuran da ke faruwa a rayuwar su, gwagwarmaya da kuma irin gudunmawar da suke badawa wurin gina al'umma. To kamar yadda ne na fara gabatarwa, wai ya aikin jarida yake ne? Warin fara da Haratu Ahmad Aliyu, wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin 'yan jaridu a kasar. Malama da Haratu Ahmad Aliyu, barka da shigowa.
To barka ka dai.
To ya aikin jarida yake? Na san an fara tun ana da kankancin shekaru, wato cikin kuruciya aka fara wannan aiki, kuma ya zo miki musamman lokacin da ayyuka irin na mata bai zama abu karɓaɓɓe ba, kuma karatun ma ba wani runguma su aka yi a lokacin ba, amma ko fara kuna ta gwagwarmaya?
To alhamdulillah, kamar yadda kika ce, aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da daɗi ga kuma farin jini. Na fara aikin jarida tun 1990. Na zo ina cikin wannan aiki ba sashin da bana tabawa sai banda sashin labaru indai aka ce hada shiri ne gabatarwa wannan nayi shi to mu muke wato controlling din kusan dukkan na'urorin da ke wurin inda ke ne a aiki a ranar ko a lokacin to duk wani na'ura a wurin ke ne zaki kike da hurumin tattaba duk wani na'ura
dan na fahimce shi kusan za a ce shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai
haka
komai da ruwanka ne dan jarida
komai da ruwanka ne karfe 3 na tashi da asuba kuma nayi aure na fara haihuwa zan tashi in na san ina aikin safe ni zan bude tasha ina tashi kafin karfe 3 ma zuwa 3 da wani abu na gama shiri nayi mai yarinya na wanka lokacin ai fara haihuwa kenan
wato su ma suna ce suna bacci sai kuma kina nake ta musu shirye-shirye yanda za a yi suna bude gidan radio su ji
in na gama komai da komai zaki ji wajen karfe 3 da wani abu zuwa 4 zaki ji ana pim 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 a kofar gida
asuban fari
saboda ni zan bude tasha idan ni ne ke aikin safi nayi girki na safe da mai gida na zai ci na gyara daki na saboda in na da bana son zo yin wani aiki na gaji to haka muka yi wannan tafiya ina bada wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba
aikin jarida kamar a ce filin maza ne
yawa sai a ce filin maza ne filin daga ne kuma duk ban daina aiki na ba zan yi aiki daga safe har zuwa dare a lokacin aiki tukuru ne ake yi so kin daga lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan office kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki na son a basu daidai hurumin su da ya kamata
ya iyali
to haka muka yi ta kokari a lokacin mai ta kokari inga cewa ba wanda ya ta dari bisa dari amma nayi bada nawa kokarin nayi na gudunmuwa
an ce wai dan sanda abokin kowa ina ganin kaman a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa yana bangaren aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari har da masu laifi ma na lokaci da sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin me yake faruwa in ana yaki ma na kanga yan jarida a tsakiya ana zuba goma babai can gefe na harbowa wancan ma na harbowa ma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samo ma jama'a bayanin me yake faruwa a gari don su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati shike shiga tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayinki da ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida wani irin kalubale kika kanta a rayuwar ki na kasancewar jarida
to alhamdulillahi duk da ba wai na dade cancan a aikin jarida bane na farko dai kamar yanda ita Hajiya Dahara ta faɗa aikin jarida wani aiki ne wanda zaka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda zaka san jama'a za su san ka zaka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman yan jarida na daya yanda al'umma wasu bazan ce duka ba wasu al'umma yanda suke kallon yar jarida musamman mace
to
suna mata kallon bata da kamun kai
to wani abin kuka yi nuna haka
yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowace ce inda hatta san aikin ta za ta shiga duk inda aka kira ta ta yi aikin jarida to kin ga wannan yana daya daga cikin abin da yasa al'umma suke kallon mace yar jarida
wato ko ina za ta iya kutsawa
dan dai ta samu aikin sannan ta fito ta fadan mu al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yar jarida
kuna samu wannan kalubalen
akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yar jarida kina matsayin matata kina ma bana kishinki za a kira ki aiki nan garin zaki bar nan garin ki je to wannan yana daya daga cikin kalubalen da mata yan jarida suke fuskanta
a kalubale kan akwai kalubale ashe yasa na faro miki abin nan
matashi
yawa saboda ki gane
haka
a lokacin da za a ce a wallahi kai kaga dama ka batta ai in ni ne ba zan batta ba har a zo da asuba a dauke ta ta tafi ta bude tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare bari ga miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirye ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijin ka kila ka gaya mishi ko da yake ni ma da yake ina kusa da gida ne zan iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza an roka
na
dai samu mai sauki lokacin ko ba haka ba to amma wani sai ya ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijin ki kafin ki je wannan aikin kin gane to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwanki ne abinda kike karanta kenan abinda kike so kenan kuma wannan shi aikin jarida ba fa wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a akan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai
wato kuma wani ma karamin jihadi ne wannan
jihadi ne kamar yanda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindiga suke dauka mu wannan biro fa da takarda
da bakin ku
shine namu da bakin mu da biro da takarda yanzu ne zamu gyara al'amura mu ba masu batawa bane mu masu gyarawa
wato ko da an shirya za a yi wani gagarumin yaki abinda za ku aikata ko kuma sakon da za ku ba wa jama'a zai iya kawo kwanciyar hankali kenan ya
tabbatar da gashiyar mutane shi yasa ai zaki gani idan ana cikin ɗakin labaru kamar newsroom kafin a fito da headline sai mutane wajen 10 sun hadu ko 8 ko 7 shin idan mun fito in muka ce kaza da kaza da kaza shin wannan zai tada hankali
me za me mutum jama'a za su fassara
sai an fahimce shi duk abinda zai tuzura jama'a ne za a ce a'a mu rubuta shi kamar haka yanda mutane za su an fahimta ya kawo sauki
wato kina nufin kalma bayan kalma ma sai kun zauna an tantance an tada
wannan abinda ake ce miki headline din nan to sai dai in kafa
wato kanin labarin
kanin labarin sai dai in dama ita kafar yada labarin ta fito ne don ta hada husuma ko ta tada hankali amma duk abin da zai kawo kwanciyar hankali shi mu ɗan jarida muke ne abin da muke so shine mu gano bakin zaran jama'a suna neman kawai wayar da kai ne faɗakarwa wayar da kai sa kuma nishaɗantarwa a harkar jarida kamar kowane hukuma akwai wanda shi ya karanta jaridan kuma yana da ɗan experience a maganar health in an zo za a ce a kai ne correspondent na kula da lafiya ko kuma a haɗa ka da hukumar kula da lafiya saboda ka karanci abin da ake nufi akwai wani ya karanta journalism ɗin ne yana da ɗan experience a education a ilimi kenan sai a ce mishi okay kai ne zaka je hukumar ilimi ko kuma wata cibiya akan maganar ilimi saboda kana da fasaha da ilimi da zaka iya dauko labari akwai turanci
kalmomi
da ya jibanci wannan abin
kai ka san fasara
yawa
ki ce mun dai shi dan jarida kamar dai naggani dadi goma
haka magana
inda aka buga akwai shi a wurin
akwai ba inda ba
to ni ma zan kara wani abu akan kalubale kadan daga cikin kalubalen da dan jarida yake fuskanta
bace
ko ana yaki ko wani tashin hankali za ta iya kutsawa ta je ta nemo ainihin labarin me yake ciki ya akai kamar yanda ta ji dara ta fada in ka shigo ba wai kai tsaye abinda na dauko shi zan karanta ba sai an tace an bi diddigi ya kamata a gaya ma al'umma a bi kamata a gaya ma al'umma ba sannan wani kalubale kuma akwai program kala-kala akwai wanda yawa shirye-shirye akwai wanda za a zauna a yi recording shi wannan sai an je an tace akwai kuma live
wanda
kai tsaye za ka zauna kana yin shi wanda za a saki layin waya wani ma zai kira ka ya gaya maka maganar da ya ga dama
a lokacin kuma
kana lokacin
ka taushe ko karama
a'a ai a matsayin ka na dan jarida dole sai ka koyi hakuri ka koyi mu'amala da mutane kala-kala wannan yana ɗaya daga cikin aikin dan jarida tarbiyyar da aka bamu domin kana yi wani ma zai kira ka ya gaya maka magana da ya ga dama ba tare da ya tace ta ba ya tauna to a nan ne za ka so kai kai haƙuri a matsayin ka na dan jarida ka danne sannan kuma ka san amsar da ya cancanta ka bashi
mutum mu dai ana maganar mata ne kin ga mutane suna kallon mu kamar mu we are wayward
wato dai kaman ba ku da kaman kai kenan
sake muke
kai ita jarida mace to shi ne mazan ba
a kuma gaskiya eh to kin san da yake mace dama yawanci su an ce ta fita ta je ta nemi ilimi ko ba ta da ilimi mijinta ya sa ta ya zama ta ko shi ne malaminta ya kuma neman mata ilimi saboda ta zama to uwa ta gari ga ƴaƴan shi to amma al'umma sai suna kallon mu kamar mu irin ma mu sakakku ne ba mu da ya za a ce ki je aiki tun safe a ce sai dare zaki dawo ya za a ce ki ma tafi yanzu daga nan wannan garin ki tafi ki je ki kwana biyar a wani gari kin bar mijinki
kina nemo labarai
ne da za a yi nemo labarai ko kuma yanzu zan ce nayi booking wani dan majalisa ko wani dan wani wane ne ko wani waye musamman ko wani ina neman wani bayani a wurin shi to zai ce a ina Lagos ne amma in na shigo Kaduna same ni a hotel kaza wani na kallon ki
a wannan wurin
sai ya ce shikenan kin shiga kin wani abu kin fito ni ba damu na yanzu na dade bai damu na saboda
sai ki san yanda aikin ke yake kuma yasan mutanen
mu yawa kuma Allah shi ya san zuciyan kowa idan zaka yi wani abu a cikin gidanka ma ba zaka iya yi ba sai ka je wani hotel to irin kallon da ake mana kenan
kama ko ni abu da ila nake tunanin ko shi ake hange kasancewar ku jajirtattu ne masu da kakkiyar zuciya da ba ku da tsoro za ku iya fadan abu ku fuskantar jama'a ku fada musu gaskiyar abin da yake faruwa ba tsoro ba shayi kila dai daga cikin abin da kin san mutanen mu da ba sa son a ce mace tana da ta samu wannan karfin gwiwa da kwarin gwiwa iya fuskantar abu ta fada kila shine janyo muku bakin jinin ku
wannan abin da maza suke cewa wai what a man can do a woman can do better wasu maza ba sa san haka
wai na ba su tsoro kenan
to ai kullun ina ƙara gaya ma maza duk inda na samu kafa ina fadi har abada ba za mu taba zama iri ɗaya da ku ba
kowa an yi mishi
hali da sabon Allah ya sa kuna gaba da mu muna daraja ku muna ba ku wannan respect din
to su kwanta da hankalin su kawai
haji ba mu taba zama irin ku ba mu abinda muke so kawai ku ba mu dama mu ma mu dan namu dan kokarin mu ba da namu gudunmuwa idan matarka aiki jarida take ne ka taimake ta wata kila ba ma wata kila ba duk wata mace a duniya ko mun karatun da iyayenta suka yi wani waye-waye in ta tashi mijinta take kallo da iyalinta to in ka taimake ta ka ba ta dama duk matakin da ta tafi ta je ta dawo a kullun za ta ce mijina ne na gode to amma abin da wasu mazan suke tsoro shi ne kada ta wuce shi ko kuma tana kutsawa cikin maza za a zo a yi ta zuga shi ai matarka tana zuwa wuri kaza mun ga matarka a wuri kaza in kana da karamin kwakwalwa sai ka dauka nan da nan sai ka ga auren wani da yawa shi yake tsinka aure sai ki ga an rabu
to zuwa mu dubi ga irin gudunmawar da ku mata ƴan jarida kuke bayarwa wurin gina al'umma tunda ai mun ce aiki ne wanda yake kamar na taimako kuna taba kiwon lafiya kuna taba maganar tsaro maganar ilimi kai maganar ma yanda za a yi zamantakewa mai kyau da gyara al'umma akwai kafafe da yawa da suke shirye-shirye ma wanda zaka iya kira kai tsaye don kai tambaya akan abin da ya shige maka gaba a game da addinin ka ne ko zamantakewa ne da sauransu to ina ganin kaman gudunmawa ne kuke bada amma a ta bangaren ku ne za ku kara game da gudunmawa da kuke bada wurin gina al'umma
to gaskiya maganan bada gudunmawa ana bada gudunmawa musamman ga irin shirye-shiryen da muke yi
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma Niger tare da Tamar Abari domin jin irin kalubalen ƴan jarida mata a ƙasar.
Abokiyar aiki Tamar Abari daga Jamhuriyar Nijar ta yi tattaunawar jin ra'ayoyi daga wurin mata 'yan jarida don jin irin kalubalen da suke fuskanta a aikinsu daga Jamhuriyar Nijar.
Ni dai sunana Hawwa Wali, ina aiki a gidan radio da talabijin na ƙasa wanda ake ce ma RTN. Da yarin tata na shiga aikin jarida, na fara shi yau da wajen shekaru 30. Gwagwarmaya ce ba ta wasa ba. Wallahi ana yi. Tunda shi aiki ne wanda ba shawara beki sai ka zo zaka isko shi yanzu daga gidanka sai ka ce ka zo zaka yi aiki ka tashi lokacin da ma'aikata suke ka tafi ka dawo da mareje to sai ka zo ma sai a ce ai an yi abu kaza wuri kaza maza ku zaburo ku tai aiki ne wanda shi gumbe da mace bai da namishi shi in ka ba da kanka ko dole kai ka fito da gidanka ƙarfe 7 na safe ka zo wurin aiki in ka zo a ce maka ayya ai taskir za a an yi abu kaza maza a hutu kuma wanda suke nan wurin kawai haka ne wani bi da asuba zakka tai akwai inda zaku a ce muku ƙarfe 4 ku zo yanzu yi kwarai kwa yanzu a ce ana wani konkur na gudu haka na garda ko na gendarma ko na abu ko kuma za a ce wani mission daji mai nisa ta sai muku to ƙarfe 4 to gaskiya mu mun yi ta samun matsaloli kuma gaskiya an wuce yanzu da wannan matsayi tunda shi in dai kun zauna a sasanta a tsakanin mutum ya arme ka da aikin ka ya yarda zaka yi a samu ƴan matsaloli tunda yanzu kana ban nuno ka tafi ka bar yaro ka ce na tafi in je in zo ka tafi baka dawo ba sai ka kai magarba gaskiya ana samun kalubale sosai ma dauki misali a ce kana da kishiya yau aikin ka ne ka tafi tana tsimi ka zo ka mata to ka shilla ka tai wani wuri kai kira ka ce bakka na to kin gani in ita in shi miji ya ra kin ga ita da yanta ai ba sun yarda alhamdulillah gaskiya an sha dai gogwarmaya Allah dai ya kara ruhu asiri kuma kin san aiki yanzu ka tai ka zo ƙarfe 1 na dare ko ƙarfe 2 wallahi mun sha zawwa da asa a ganka kana kwankwasa kowa ƙarfe 2 na dare ƙarfe 3 gaskiya ana an sha samun matsaloli sai dai kawai da ke shi wanda yake tare da kin ya sai to da sauki balantana ma mu yanzu gaskiya lokacin salula kamar da mu aka yi da kamar da mu tunda da lokacin da babu salula kawai jan ka zai a tsaye da kai lokacin da aka mai doka to dama dama yanzu da akwai wannan salula zaka buga ka ce gashi nan an yi abu kaza wuri kaza an ce maza maza mutai za mu tai to ai dai in Allah ya mai don wallahi akwai wata mission da muka ta yi wajen mata mai muka yi magariya muka yi mata mai bu mu dawo bagarin nan to a ka'idar tahiyyar da muka yi ta akai kwana zai kuma ni da na bar gidana da sunan kwana na ta kawai da aka je da aka yi da abin da ake wajen karfe 1 na dare kawai mutane sai ta suka yi a mata mai da nan zandar kawai a tai gida wallahi mu zo bagarin nan sai wajen karfe 3 dona ni je na ji nauyin zuwa gidana ai ba aikin jarida ba kadai a kowane aiki in aka ce mace tana aiki na bariki in gari ya waye zai ta yi wanka tarati sakon ta zo ta yi aiki to huska bi gare ta akwai wanda suke mata kyakkyawan fa'inta akwai wanda suke mata mummunan zato to kin gani kuwa da irin ra'ayi kenan shi mutum ba a hana shi ya faɗi ra'ayin shi amma dai mutum ya faɗi alheri ko yayi shiru
sunana Zara Bukar ni a jarida ce a sashen Faransanci a gaskiya TV na Zanda to alhamdulillah lokacin da na fara aikin jarida bani da aure daga bayan ni aure kuma bayan nayi auren gaskiya kam naga canji sosai kaman ina nihin kalubalen ya ma karu tsara lokacin shi yanda abin yanda dai zaka gudanar da abubuwan da kake yi na yau da kullun yanda ya dace an gari yawa yi mutun ya kintsa baka warwa gidanka haka nan kafin kake zuwa wurin aiki dole sai an kintsa an kula da mai gida kana a huto aiki shine dai gaskiya kuma yawanci gaskiya babban kalubalen da nake fuskanta shine kaman in nazo aiki da safe wani bi sai aikatari abinda aka sani a nan wajen aiki yawanci hi da rana ne za a kawo shi magidanci ya ce dole zan yi tu duk da ma dai mai gidana bayanin da rana amma dai ina dafa abinci ne marice shine gaskiya matsala kuma bai yiwuwa a ce in zamna dan an sani abin marice in ce a'a bana iya bazawa na in yi aiki shi ma kuma wani laifi ne kenan dole ne na kawai sai dai na san yanda zan yi in gyara abun da yanda zai gyara ni kuwa shine labaru a nan dai gaskiya babu wani kalubale tunda a nan inda muke kowa ana bashi matsayin shi babu wani zancen mace ko namiji a da dai kam gaskiya ana ganin kaman akwai shishikin da mata bai kamata sai ta yi tai ba musamman ma kaman abin da ya shafi harkar siyasa abin da ya shafi harkar wani manyan mutane irin wannan kai a ce a wannan mata ne bari a ba su history reportage wanda za su yi gari su yi da sauransu a da ne gaskiya ake wannan amma yanzu alhamdulillah kamar ni a kodayaushe ina so in ga na yi abin da wazan ma ba su yi ba saboda ni ina so ne su nuna musu da cewa mu ma an muka yi niyya muna yin fiye da abin da suke yi musamman a harkar jarida mu ne mata mu ne muke da matsaloli da yawa mu ne wanda kaman muke cuɗuwa cikin al'umma mu yi kowa sanin abin da ke faruwa yau da kullum cikin mutane in mun ta dauko rahoto kawai gaskiya ni banna sawa a kaina ni mace ce ni kawai ina hutu a matsayina na jarida nake aiki na nake banna fuskantar matsala harkar dai abin da ya shafi harkar huta a tiran ka sai ka nemo labaru ko wani abu banna ganin matsala a wannan fanna
to assalamu alaikum sunana Balkisa Kailu ɗan jarida a sashen Hausa a nan radio da television gaskiya Zanda alhamdulillah gaskiya da farko da na shiga aikin jarida hukunce tunda tun da dan wayo dai san a hankali san hankali sai san aikin jarida ya shiga raina tana da farko yanzu dan wai a gida kamar da an so a hana ni kuma daga baya dai aka kyale ni dai na zo nake yi to ina yin aikin hankali ina ganin da ake tafiyar da shi ni ma ina dan kokartawa ina yin nawa gaskiya da farko dai na fuskanci kalubale wajen mutane ƴan unguwa a nuka cewa mace da aikin jarida wanda akwai tarurruka da maza suke a cewa tana shiga cikin maza gaskiya da harko wannan abin ya so samu na rai ya dan sama da ya sani in kwasa wannan aiki daga baya kuma na lura da cewa mutum yana so ya wannan dole ya jajirce kuma ya toshe kunnuwan shi tunda shi dan adam ba iya mishi duk abin da kai a wurin shi wani ya dauka kai daidai mun dauka ba kai daidai ba haka dai na dage na ci gaba alhamdulillah yanzu gashi ina ganin kaina aikin jarida ko ina na iya shiga in yi shi akwai mutane sosai da yawa da suke daukan mace ɗan jarida akan wata ɗan iska haka tunda abinda suke sa yake samu su akai suna hudun hakan saboda ko ayyuka da za a samu mace ta dan yi bulaguro haka misali wani formation ko wani aiki da za a dan zuwa horo ko kuma wani aiki da za a dan tayi wani gari haka ko wani kauye to mutane su rika jin cewa wannan kamar ya bata dama da lasisi ne tayi abinda ta ga dama su kuma mutane abinda suke min cewa mace tana gaban iyayenta ma an ta ga dama yin abinda ta ga dama sai tayi shi mutum in ya samu tarbiyya tun daga gida duk inda ya shiga babu tunda za a yi wannan tarbiyya tashi ta lalace nan saba dan zuwa kauyuka daban-daban suke nan kusa da mu wurin wannan ayyuka haka musamman ma mutum dan yin mu ta wani reportage haka ko wani harkar aikin siyasa an ya tashi muna dan shiga yan kauyuka muna yi kuma akwai horo ma gaskiya anan dai alhamdulillah mun fuskantar wannan matsala ta cewa kai kana matsayin kiyama ce su suna matsayin maza su rika nuna bambanci ko wani kalubale kuma rika ma wata tsanguma gaskiya mu dai anan tsakaninmu da mu da mazan alhamdulillah ba wanda zai nuna haka nan ana daukan kowa kawai a matsayin shi shi ma'aikaci ne ba a duba wani bangaren zinciya wannan mutum ce wannan mai ne saboda ko wajen repartition ma za a yi kamar rarraba aiki ba a ce a wannan ya kamata a ba mace wannan ya kamata a ba namiji
sunana Maryam Usman ai jarida ce a nan radio amfani Niger to alhamdulillah masha Allah lalle shi wannan aiki mun sa kai ne kai niya kuma ya kasance shi ne kaddararka saboda bayan wani sama da shekaru kusan 20 har da wani abu kai nike wannan aiki ne ai jarida kuma na san yanda nake yi tun ban ni gida har ya kai ina da gida akwai lokacin da nake kebe su kwata-kwata wannan ne na aiki ne kin ga misali ina da yara suna zuwa lakwal kuma ina da mai gida akasari ma lokacin lakwal lokacin makaranta kafin in mutu na ida abinci na ranar karfe 9 na kammala na sa ci kula na aje wanda kowa in ya sako ya san inda zai dauka ya ci to idan nazo kuma nan zan nusu mai da hankali na gurin aiki na duk tsawon adadin aiki na bakin da karfe 2 na kare kin gani in na ida kuma na sauka shikenan sai in koma gida na a can ne kuma zan ci gaba da kula da tarbiyyar iyana da mishina gaskiya kalubale ina fuskanta shi fiye da yanda ba a san mahani musamman ma da farko muna fuskantar kalubale tare da abokan aikin namu ma na kankan maza tunda gani suke mu mata ban mu iyawa to tun suna ganin ban mu iya har ya kai lokacin da suka sa mana ido suka gani lalle mun ba da kai zamu sannan ina fuskantar kalubale da dama amma a wajen gidana ne tare da mai gidana tunda wani bi yakan nuna cewa na hiba aiki na muhimmanci da kula da shi idan muka take fagen aiki ma musamman ma ni mu labarai na ma muna fuskantar kalubale tunda mutane akwai wanda idan kai shi suka ga ke mace ce ba daukan ki a bakin komai akan miki zure wani bai a baki tsoro dan a tsorata ki karaya ki fasa dauka to duka wannan yana daga cikin irin kalubalen da muke fuskanta sannan kuma ana mana kallon kamar mu ɗan jaridu ba masu kamun kai bane gaskiya akwai masu kamun kai da dama kuma mace tana iya yin shi da namiji zai iya yin shi tunda in ga miki kamar inda namiji zai je shiga ya dauko labaru wallahi mace tana iya zuwa ta dauko labaru namiji yanda za a dauke shi a tai daji da shi kwanaki nawa haka zalika ake daukan mu mata a tai da mu mun kwanaki nawa sai dai kamar yanda na faɗi kame kai tsare mutuncin kanki wanda ke da kanki idan kika yi kin san kin tsare mutuncin kanki gurin Allah da ba kanki daraja wanda wasu ba za su nuna ba ma sha'awar su miki wani batun banza
to masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Love Expression da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
sa dilidin kin su mutashare.